أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم بكر جوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو تتريبو دو جا ثلاثين دبو ودت ذاتي دشاشي دا جوات bakwai na shekara ta 2013 za mu tashi a sabon darasi a cikin karatunmu na tafsirin alqur'ani a cikin suratul a'raf za mu tashi aya ta 73 insha Allah a cikin wannan sura za mu fara da amsa tambayoyi a shin akwai hani a tambaya ta farko wannan yake cewa shin akwai hani da ya tabbata a shari'a dan game da ciniki a masallaci in akwai dan Allah a faɗa mana inda za mu samu cikakken bayanin nagode akwai hani da ya zo a cikin hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu wanda ya hana ciniki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka ji wanda yake cinikin a cikin masallaci ko yake cijiya a cikin yake ciniki ku ce kada Allah ya sanya albarka a cikin cinikinka ko wanda yake cijiya a cikin masallaci ku ce kada Allah ya sa ka ga abin da kake neman sa ya tsara da cewa domin masallatai ba a gina su domin haka ba masallatai ba a gina su domin haka ba abin da ake nufi cikin masallaci a haraba ba ka ɗaukar hukuncin masallaci domin idan mutum ya shigo cikin haraba ba a ce sai yayi tahiyatul masjid ba alal misali kuma sayyidina Umar abinda ya shine farkon wanda ya gina harabar masallaci domin mutane idan suna da buƙatar tattaunawa da maganganu kada su rinka yin wato maganganu da surutai a cikin masallaci sai ya gina musu haraba a wajen masallaci wanda suke fita suke yi saboda kawai yana daga cikin alfarman masallaci da ya wajaba a tsarkake shi a bashi alfarmarsa a sanya shi hurumi wanda bai dace a yi waɗansu abubuwa na duniya ba ko zance ne mutum zai yi zance tare da sassauta murya ba tare da ɗaukaka murya ba saboda masallatai Allah maɗaukakin sarki ya ce fi buyutin adina Allahu an turfa gidaje waɗanda Allah ya yi izini a ɗaukaka sunan Allah a ciki wato a ɗaukaka su ma'ana da ambaton sunan Allah a cikinsu saboda haka idan kuma kana kamar yadda kace kana a ƙarin bayani ka duba a littafin al-Imam Az-Zarkashi na ahkamul masajid i'lamus sajid bi ahkamil masajid domin littafi ne wanda yake ya keɓance shi da hukuncen masallaci kawai sannan kuma akwai littafin dan uwanmu Dr. Muhammad Lor na Senegal wanda ya rubuta kaifa nu'idu lil masjid makanatahu shi ma wannan risala ce karama wanda yake mai tarin amfani wanda ya kunshi a wato hukunce da suka rataye da masallaci haka zalika dukkan tafai in ka duba a cikin tafan musamman tafan hadisi babukan da suke danganta da suke magana akan ahkamul masajid za ka ga waɗannan hukunce sannan wannan yace menene hukuncin shafa akan safar kafa kuma yaya ake shafa akan safa yana daga cikin nau'in ruksa wanda ya zo a cikin addinin musulunci ga mai yin alwala ruksa ta zo akan kufi shine kufi ita ce safa wadda aka yi ta fata to wannan hadisai da dama sun zo daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an ce sun kai mutum 18 da suka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yin ruksa akan mutum ya shafa akan kufi daga ciki akwai hadisan da suka zo a cikin sahihain wanda suka fi shahara shine hadisin Mughira bin Shu'ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawowa daga yakin Tabuk ya gewaya a hanya ya tsuguna Mughira bin Shu'ba ya kawo masa buta ya yi tsarki sannan ya zo ya rinka zuba masa ruwa yana yin alwala da ya zo zai yi wanke kafa sai Mughira bin Shu'ba ya sunkuya dan ya cire masa hufinsa sai ya ce da'ahuma fa inni adkaltuhuma tahiratain yace kyale su kada ka cire domin na sanya kafafuna a cikin hubbin alhali suna da tsarki, ma'ana bayan yayi wato ya sanya hubbin yana da alwala. Fa masaha alaihima, inji Mughira, sai ya shafa a kansu. To haka zalika safa wadda take ba ta fata ba, ba ta hubbi ba, safa ta tufa, ta kirtani ko ta uru. Idan ita ma ta ɗauki hudu, an aka ba ta hukunci, ana ba ta hukuncin kofi na farko dai na farko, saboda tabbatar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, domin shine ake cewa aljawraban, shine ake cewa aljawraban, ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa akan aljawrabaini, kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina Ali da wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma dukkan malamai da suka tafi akan yin shafa akan kufi, in yadda da shafa akan safa akan jawrabaini, illa abinda aka rawaito daga Imam Malik na sanya sharadi ya zamanto cewa kasan safar da samanta ya zamanto akwai fata, wato ya zamanto ba kawai ta tufa ce ta ulu kadai ba, dole sai da fata a kasanta. Wannan tafidi ne yayi saboda yawanci ita ce safar da ake yawan amfani da ita domin tafiya. To amma safar da take ba wadda Malik ya faɗa ba, shine itlaqin da yazo a hadisi, da haka sauran malamai basu tafi da basu kayyade yin shafa akan wannan safa da cewa sai tana da fata ba, mutlakan indai safa ce ta tufa za a iya shafa akan ta, saboda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka nuna haka. Amma yadda ake shafar, ana shafa saman ta ne kawai, saman safar ake shafawa kamar yadda kufi shi ma saman sa ake shafawa, ba sama da kasa ba, kamar yadda waɗansu malamai suka tafi a kai. Abinda hadisi ya nuna shine ana shafar sama kawai, domin har sayyidina Ali yana cewa law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal al-khuffi awla bil-mashi min a'lahu, da a ce addini yana bin tunanin hankali ne da ra'ayi, da sai ya zamanto kasan kufi shi ya fi cancanta a shafe shi ba sama ba. Wala qad ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala kufayhi, na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa saman kufin sa. To wannan shine safar kawai, ka shafa saman safar ko saman kufin, haka wannan hadisi na sayyidina Ali ya nuna. Sannan ya nemi a yi masa addu'a akan harkokinsa, kan Allah ya taimake shi, Allah ya taimake ka, Allah ya taimaka ma sauran musulmi baki ɗaya, ya taimaka mana baki ɗaya a duniyarmu da lahirarmu. Wannan ya ce malam mu ɗalibai ne, aka ba mu topic mu yi bincike akan halacci ko rashinsa akan gwajin jini kafin aure a musulunci. To ya ce a taimaka mana da madogara musamman na turanci. Ayo, kana so kai batun binciken ilimi na fiqhu ka nemi littafin turanci? Ai, dole sai dai ka nemi littafin larabci ka je malamin ya karanta maka, domin dai kana son binciken fiqhu. Yawa-yawan binciken fiqhu da malamai suka yi da littafin turanci akai, amma kana son qararat kawai, hukunci, bayani, to wataƙila za ka same su a cikin turanci. Kamar wannan, in ka duba fatwoyi na tarukan malamai kamar majma'al fiqh al-islami, wato wanda ake cewa da turanci Islamic Fiqh Academy, idan ka duba qararat, wato resolution din da turanci, in ka nema, in ka bincika a internet ka sa resolution Islamic Fiqh Academy ka bincika, zai fito maka, zaka gansu. To sun bincike wannan matsalar. Haka zalika majma'al fiqh al-islami, wanda yake karkashin rabitatul alamin islami, su ne ma hakikatan su suka ma yi bincike akan wannan da rubuce-rubucen da malamai suke. Saboda haka, in kana son wannan, dole sai da larabci, sai dai ka je ka bincika, ka samu madar da larabci, ka je malami ya bayyana maka, wanda malamai sun yi fatawa akan wannan, kan cewa wannan yana ɗaya daga cikin al-masalihul mursala, wato maslaha wadda take shari'a ta yi shaida da ita, domin abu ne wanda yake zai tsare lafiya. Tsare lafiya wajibi ne daga cikin, ya daga cikin daruriyat. Duk abin da yake kuma wajibi ba zai tabbata ba sai da shi, to shi ma ya zamanto wajibi. Haka, idan ba za a iya tabbatar da aminci da lafiyar mutum ba sai an yi wannan gwaji, to ya zama cokan cewa shi ma wajibi, domin tsare lafiya da tsare, wato a tsare lafiya da tsare rayuwa yana daga cikin daruriyat, yana daga cikin daruriyatul kham, abubuwa wanda suka larura guda biyar wanda shari'a ta zo da tsare su, su ne wato rai da dukiya da hankali da mutunci, shine iyali, da kuma addini shine na farko. Addini shine na farko, addini, sannan rai, sannan dukiya, sannan hankali, sannan kuma mutunci, ko waɗansu suna ce masa mutunci, waɗansu suna cewa zuriya. Waɗannan su ne waɗanda suke tsare su, yake larura, kuma su ne duk abin da yake zai taɓa su ake ganin larura ne, yana wadda ake cewa ad-daruratu tubihul mahdhurat, larura tana halatta haram. To ma'anar larura anan abin da zai sa ka rasa ɗaya daga cikin waɗannan guda biyar, yana halatta mata abin da yake haram. Wannan shine hukunci, amma bincike kamar yadda nace shine wannan, sai su duba waɗannan tafai a cikin waɗanda na ambata, domin abubuwa ne waɗanda suke sababbi, waɗanda malaman wannan zamani sun yi bincike sun faɗi hukuncin Allah daidai gwargwadon ijtihadinsu, ko ba su dogara akan ijtihadin malami ɗaya ba, ban ijtihadi ne na malamai da dama. Daga cikin waɗanda suke wannan, bayan waɗanda na ambata, akwai lajnatul kibarul ulama, lajnatul da'ima, lajnatul ifta, wato kwamiti ɗin manyan malamai masu fatawa na ƙasar Saudiya, da hay'atul kibarul ulama, ita ma wato cibiya ta manyan malamai na Saudiya wanda suke bincike akan sababbin abubuwa da suka zo suka shafi musulmi, su faɗi abin da yake shine hukuncin Allah daidai gwargwadon ijtihadinsu. Haka zalika akwai lajnatul ifta ta Kuwait, akwai lajnatul ifta ta ta Azhar a kasar Misra, akwai lajnar ifta ta malaman India, akwai lajna ta malaman da suke fatawa akan musulmi da suke zaune a wuri waɗanda suke ba su da yawa, lajnatul fiqh al-aqalliyat, wato mai fiqhu na mutane waɗanda suke ba su da yawa a ƙasashen musulmi irin ƙasar Turai da ƙasar America da ƙasar Australia, wanda malamai ne na musulmi wanda suka shahara da yin fatawa akan abin da yake shafan musulmi a nan wajen, domin hukuncin musulmi da yake zaune a inda ba shi da a inda suke kaɗan ne, su ba su da yawa, ba su ikon bayyana waɗansu abubuwa na addinin musulunci, akwai ruksa da suke tabbata a gare su da ba ta tabbata ga sauran musulmi. To yawanci irin waɗannan masail ɗin su ma za ka sami bayaninsu a cikin irin waɗannan lijan ɗin. Duk waɗannan suna daga cikin wurare da ɗalibin ilimi ya kamata ya sani, domin ya san abin da malaman zamaninsa suke a kai. Domin kamar yadda Shehu Usmani ya ce, koyaushe mutum ya kula da abin da malaman zamaninsa suka faɗa, domin ya san hukuncin Allah akan abin da malaman zamanin da yake ciki suke fatawa a kai, domin Allah maɗaukakin sarki baya ɗebewar alkhairi ga wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A kowane zamani sai ka samu masu tsayuwa da al'amarin Allah. To kuma in baka same su a cikin malamai ba, ba za ka same su a cikin kowa ba. In ba a cikin malamai ka samu waɗannan ba, a ina za ka same su? A ina za ka same su? A dinyan bindiga dadi? Ba ka same su a cikin malamai, za ka same su, don su ne alqa'imuna bi amrillah. Ya khalufu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, ya khalufu yahmilu hadha al-ilm min kulli khalafin uduluhu, wannan ilimi na addini a kowane ƙarni zaka samu mafiya adalci sune suke rike da shi. Saboda in ka samu masu rike da ilimi, to sune suka fi kowa adalci a cikin al'umma. Da haka masu cewa malamai sun lalace, wannan zamani ya lalace, malamai sun lalace, idan malamai sun lalace ina sauran al'umma? In sun lalace kowa ma ya lalace, domin masu rike da ilimi su ne uduluhu, wanda suke masu adalci a cikin wannan al'umma. Saboda in kana son sanin al'amarin Allah, ka maida shi zuwa ga malaman zamaninka, ka maida shi ka ga fatoyin malaman zamaninka, abinda suka ce sai kai aiki da shi. Wannan shi ne abinda yake wajibi ga ɗalibin ilimi. Allah ya mana gaban kasa. Za mu tashi aya ta 73 insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لهم آية فذروها تأكل في أمر الله ولا تنسوا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهول قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
Allah ya ce wa ila samuda akahum saliha, mun aiko ya zuwa ga samudawa da dan uwansu salihu. Qala ya qaumi ibudullah, yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah, malakum min ilahin ghairu, ba ku da abun bautawa da gaskiya ba shi ba. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, hakika ujja aya ta zo muku daga ubangijinku akan gaskiyar sakona. هذه ناقة الله ونن تابور الله شيء لكم آية آية شيء أجريكم فذروها تأكل في أرض الله كبرت تشي أبايا تشي أدورا كثر الله ولا تمسوها بسوء كدك شاكيت دوت شوتا فيأخذكم عذاب أليم إذا كنت هكا في عذاب مردتي تشاكاماكم ونن إذا كنت كالأومة أكو wanda Allah ya bamu labarin su a cikin wannan sura ta Al-A'raf, da yanda karshen azzalumai ya kasance, da yanda kuma kiran annabin su Salihu ya kasance. Allah ya ce mun aiko ya zuwa ga Samudawa. Wannan kabila ta Samud tana daga cikin kabilu waɗanda yake ambaton su bai zo a cikin littafin Yahudawa da Nasara ba, amma al'umma ce wadda ta tabbata a cikin tarihi kamar yadda Al-Qur'ani ya ambata. Haka dalika malaman tarihi sun tabbatar da samuwar wannan al'umma. Ambatanta ya zo a cikin rubuce-rubucen masu tarihin Rumawa kamar Ptolemy, ya ambace ta suna ce musu kamar yadda ake ce musu Samud, haka suke ce musu Samud, duk da waɗansu suna mayar da sa ɗin ta zamanto ta ce musu Tamoid. Amma ɗabi'a al'umma ce wadda ta yi zamani a kafin zuwan annabi Ibrahim da lokaci mai tsawo makuwa, domin Allah maɗaukakin sarki a cikin Al-Qur'ani ya ba mu labarin cewa annabi Shu'aib ya gargaɗi mutanensa da kada su abinda ya samu mutanen annabi Nuhu da annabi Hudu da annabi Salihu ya same su, da ya ce wala yajrimannakum shiqaqi an yusibakum ma asaba qauma Nuhin aw qauma Hudin aw qauma Salih wama qaumu lutin minkum biba'id, yace kada saba mun da kuke yi ya dauke ku ya kai ku ya zuwa ga irin abin da ya samu mutanen Nuhu da mutanen Hudu da mutanen Salihu ya same ku, gashi mutanen annabi Lutu ba mani santane daga gare ku ba. Mutanen annabi Lutu zamanin su kusa da zamanin annabi Ibrahim ne, dan sun hada zamani, saboda haka su ne suke kusa ga mutanen annabi Shu'aib. Wannan ya nuna cewa mutanen annabi Nuhu da annabi Hudu da annabi Salihu suna da nisa da annabi Ibrahim. To kuma haka din ya tabbata tarihin su da dadde ne, sun zo bayan annabi Hudu kamar yadda zamu gani. Allah ta'ala ya aiko musu da dan uwansu, ai ma'ana dan jinsin su wanda yake nasabar su daya shine annabi Salihu. Qala ya qaumi ibudullah, yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah, malakum min ilahin ghayruhu, ba ku da abun bautawa da gaskiya face shi. Ya fara musu da da'awar tauhidi wanda yake ita ce da'awar annabawa kamar yadda muka gani. Aka sake maimaitawa, ba kawai sai aka ce shi ma ya faɗa kamar haka ba, saboda a karrara don a san muhimmancin wannan da'awa, domin tauhidi shine wanda yake da zaka kwana ka yi ni kana wa mutum wa'azi akan ya tsaya a kansa baka yawaita ba, saboda shine babban haƙƙi, kuma shine wanda yake duk wani gyara za a yi a kansa. Ya fara musu da wannan da'awa ta tauhidi, sannan yake qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, hakika hujja ta zo muku daga ubangijinku. Ya gaya musu wannan ne ba wai daga farkon wa'azin sai ya zo musu da aya da hujja din ba, aya ta zo muku daga ubangijinku, ayar suka tambaya bayan yayi musu wa'azi, kamar yadda sauran wurare suka nuna a cikin Al-Qur'ani. Domin yayin da Allah ta'ala ya bayyana kissar su a cikin suratul Shu'ara, ya annabi shu'aib annabi salihu ya tunatar da su ni'imar Allah da ya musu ya musu wa'azi yace wala tuti'u amra al-musrifin kada ku bi umarnin masu mabarnaka alladina yufsiduna fil ardi wala yuslihun masu barna a bayan kasa ba sa kawo gyara qalu innama anta min al-musahharin kai tana cikin waɗanda aka fi akai masihiri ne قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين كما كيف كذمن جوبا فأتي متن كمرب دعاك كذومنا دا آية إن كيكنا كتن مدرس كتا سوسك نما أظلمك دا آية تيكي ها قد جاءتكم بينة من ربكم تو آية تظلمك دا قربان جدنك أنكرات دا بينة معنى حجة بيننا والدباب بسوء أجريتا منين ألام الحجة تاتا Al-Qur'ani bai bayyana ba amma ya kira ta bayyana wato hujja ne ita matuƙa wajen bayani domin wannan sigatu fa'il siga ce ta mubalaga wato aya ne ita matuƙa wajen bayyana gaskiya malaman tarihi sun bayyana cewar ayar da suka nema shine ita ce taguwa kamar yanda nan ya fassara ta da cewa hadhihi naqatullah ga wannan taguwa ta Allah taguwa ce ita ce ayar ya aka yi ta zaman to hujja bayyananna an ce sun je sun nuna masa wata mulmulalliyar fa mulmulallan dutse suka ce idan kai da gaske kake daga Allah ne kai alƙawari manzo ne na Allah ka fitar mana da taguwa daga cikin wannan dutsen sai ga kuma ka fitar mana da taguwa wadda za ta zaman to mai ciki wata goma wadda dab da haihuwa take ba sabuwar haihuwa ba sai ga fa sun dutse sai naƙuda sai nishin mai haihuwa kamar yadda mace ke nishi wannan riwayar tarihi ne ba a hadisi bane ba a ayar Qur'ani ba saboda haka Allahu a'lam bi Allah ne mafi sani da gaskiyar Al-Qur'ani ya ce bayyana shi sai ta fitar da taguwa to shi an ce mata naqatullah taguwar Allah an dangana ta zuwa ga Allah saboda yadda ta bayyana a matsayin aya idafatu tashrifi wato danganawa ce ta girmamawa kamar yadda ake cewa baitullah ɗakin Allah kaga ɗakin Allah ka aba Allah annabi Ibrahim ne ya gina shi da Umar da annabi Isma'il da umarnin Allah saboda haka aka kira shi ɗakin Allah to haka ma wannan taguwa taguwar Allah wannan taguwa da tazo ta haihu da dan maraƙinta da dan taguwarta da yake binta ta zamanto aya yace hadini naqatullahi lakum aya to ga taguwar Allah aya lakum aya aya ce a gare ku aka kaddamar da lakum domin su suka nema to kun ce aya ta zo to ga aya to amma ita al'adar Allah idan Allah ya kawo aya to ya kawo ta idan yayi jarabawa da ita shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku nemi aya daga wajen ubangijinku kada ta zo muku ta halaka ku kamar yadda ta halaka wa samudawa domin kun nemi aya sai Allah madaukakin sarki ya jarabce su me ya jarabawar laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum tana da ranar sha kuma kuna da ranar sha naku ranar da take sha duk ruwan garin samudawa ba wanda zai iya shan ruwa za ta shanye ruwan rijiyar baki ɗaya duk sauran rijiyoyin mai zamanto ba su da ruwa kashe gari kuma ba za ta sha ba su sai su zo su ɗebi ruwansu su ɗebi na yau da na gobe amma ranar da take sha kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin musnad al-imam ahmad su kuma sai su zo su tatsu na madararta duk mutanen garin nonanta ya ishe su a ranar da ba sa shan ruwa sharaɗin da kawai Allah ya sanya musu shine ku kiyaye wannan ka'ida wato kuna tana da hurumi kuma wala ta fadaruha ta yace fadaruha ta kul fi ardillah ku tale ta ta ci a ƙasa wadda take ta Allah nan an ce ardullah ba wai dan titi ta kasar ba idafatu tashrif bace idafatu alhaqiqa ce almilku alhaqiqi ku tale ta ta ci a cikin kasar Allah wanda yake shine mahalicin ta kasar kuma ta ci wala tamassuha bisu takidi akan hani kuma kada ku taba ta da kada ku sami kada ku yi mata wani abu mummuna kada ku shafe ta da wani abu mummuna, kada ku shirguna mata ko kora kada ku yi, duk inda za ta ci ku gane ta ci. Ma'ana wato aka sanya musu, aka sanya musu hurumi, kamar yanda Allah ta, kamar yanda kowane sarki yake da gandu, za a ce wannan gandun sarki ne, kada wani shi zai yi kiwo. To Allah madaukakin sarki da ya kawo musu aya aka ce to wannan ita ce iyakar Allah, kada wani ya ketara wannan iyaka, shine kada ku taba ta, kada ku hana ta shan ruwa, kada ku hana ta cin abinci a duk inda za ta ci. Aka yi tafiya, tafiya na tafiya, jarabawa ta zo ta Allah, sai suka ce ai wannan abin ya ishe mu, a ce kullun aikin kenan, wai yau in mun sha ruwa sai dai mu je mu tanadin ruwan gobe, saboda ne dan kawai wata taguwa. To shine Allah zai kawo mana kissar abinda suka faɗa, abinda ya faru a gare su. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum adhabun alim, yace musu kada ku taba ta da wani mummuna, in kuka yi haka azaba mai radadi za ta shafe ku. Kun ga shine gargashi ne alwa'i, wato Allah ya musu narkon azaba idan suka keta wannan hurumin Allah, kamar yanda yake da dukkan umarni na bin shari'ar Allah. Ga iyakar Allah, wanda ya ketara yayi kaba'ir, Allah madaukakin sarki zai masa azaba, sai dai in ya tuba, ya zamanto yana gargashin masiyar Allah. In Allah ya so ya karbi tubansa ya yafe masa, in Allah ya so kuma ya yi masa azaba ko a nan duniya ya tsarkake shi daga laifinsa, ko kuma a lahira ya masa azaba gwargwadon laifinsa, sannan daga baya Allah madaukakin sarki ya shigar da shi cikin rahamarsa, ko kuma ga baki ɗaya ma ya ji kansa ba zai masa azabar ba, yana da ƙashin mashi'a. Amma wanda ya saba ma Allah ya cancanci azabun alim, azaba wadda take mai radadi. Na'am. Wadkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad, kuma annabi Salihu ya cigaba da yi musu wa'azi, yace ku tuna yayin da Allah ya sanya ku masu maiwa a bayan ƙasa, min ba'di 'ad, bayan adawa. Wannan ya nuna ba a yi wata wato daula, ba a yi wata al'umma bayan samuda, bayan adawa, wato wadda ta zo kafin samudawa ba sai adawa, bayan an halakar da adawa sai ake samudawa. Adawa sun kasance kamar yadda muka ce a kudancin kasashen Larabawa, kasar Yemen da rubul hali na Saudiya, da wani bangare na kasar Imaratul Arabiya UAE, da wani bangare na kasar Oman. Wannan mantika ce babba, wanda kuma yanzu bincike yake hako dauloli da aka samu da irin al'amudai da suka kasance na ginunsu, kamar yadda Allah ya sifanta su da cewa Irama Zatul Imad, kasar Irama wadda take ma'abuciyan al'amudai, an haƙo irin gidajen nasu da irin waɗannan al'amudai din. To a kudancin Saudi Arabia ne, a kudancin kasashen Larabawa. To babu wata daula da ta zo bayan adawa illa daular Samud, shi yasa sai Allah ya tunatar da su, ya ce ku tuna bayan an halakar da adawa ku ne kuka zamanto masu marewa. Kuma wannan ya nuna kan cewa sun san abinda ya, sun san cewa adawa halaka su Allah ya yi, domin gashi ane musu wa'azi, ane musu imtinani cewa bayan Allah ya halaka wannan al'umma, ku Allah ya zo da ku, saboda haka ku tuna cewa ni'ima ce Allah ya yi muku. Wabawwa'akum fil ard, ya zaunar da ku a bayan kasa, kasar nan ita ce ardu hijr, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fata yace a cikin hadisin tafiyar yakin Tabuk, innakum ta'ti ardu samud al-hijr, za ku zo kasar mutanen samuda, mutanen wato kasar samudawa al-hijr. Wannan kasa ce wadda take tana nan, ana ce mata yanzu madainu salih, mantika ce babba, madainu salih din nan tsakanin Hijaz da Sham,